Rahoton wanda aka yi wa taken imar aiki nan gaba a Ghana, hanyoyi zuwa ga ayyuka masu dorewa, shawarar yin cikakken tsari don cike gibin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi 75 cikin 100 na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin kaddamar da rahoton, shugabar hukumar UNDP a Ghana, Angela Lusigi, ta jaddada muhimmancin gina dan adam ta hanyar ilimi, samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu dorewa musamman ga matasa. Ta ƙara da cewa,
if you're looking at the future of work, then you have to look at the talent pipeline, but you also have to look at the infrastructure that will support the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs.
Idan ana duban makomar aiki, to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaka, kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da za su tallafa wa masu harkokin kasuwanci da ƙananan sana'o'i da ke buƙatar bunƙasa da kuma ƙirƙiro ayyukan yi. Ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci, don haka akwai buƙatar mu ɗauki matakin gaggawa don magance matsalar. Kalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na matuƙar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi, kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru 6 amma babu aikin yi ke nunawa.
Sunana Fatima Alfadama, na kare school 2018. Shekara 6 kenan ba aiki. Mutum ya apply, still ba aiki. Ina da cewa ce ka kare school, yayin ka sun biya kuɗi amma ka kare ka zo kana depend kansu. Ina biye yinki. Ya samu na rukan government, ya kure duba mu na cikin. Eso ba, mu ma mu samu aiki nan wani mu yi, saboda ka rufa makanka asiri, isa ka nemi ilimi. Amma ka kare kana gida dai me ka samu? Ya za a yan bayan ka ma su yi kwazo su je school nan. Ba su zuwa. Saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma yana gida bai kulle komai. Me yasa da su je?
Masani kuma mai sharhi kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani yayi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi.
Wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi. Wannan ko babban barazana ne idan gwamnati bata tashi ta magance wannan matsala ba. Saboda ci gaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan. To yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wannan matsala. Daiwa na farko, ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar Ghana, gwamnatin ta maida hankali wurin ba wa matasa ilimi na fasaha da kimiyya, yadda za a yi idan mutum ya kammala karatu ba lalle sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba. Shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi yayi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba. Sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidai kuma matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi. Na uku, ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu, saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa za ka ga suna aiki ne karkashin wayannan kamfanoni da yake suna zaman kansu.
Sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin Ghana, wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin farar hula da kuma ɗaiɗaikun mutane. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.